This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Niger. Za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Dalol ko kuma Niyya. Akan kafa sadarwa ta internet. Ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Bello Habib Galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirin mu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau za ku ji a bari ya huce amma sai kun sha cikakkun labaran duniya.
Masu are tare da sallama ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana takaicinsa na mutuwar wasu mutane biyu da aka kame ana garkuwa da su lokacin da sojojin Amurka ke fafatawa da 'yan ta'adda. Barack Obama ya ce suna matukar bakin ciki a koyaushe suka rasa ran ba Amurka guda. Shugaban yana magana ne a Washington salin da yake wa taron sojojin tattara bayanan sirri na Amurka jawabi. Ya ce labarin mutuwar ma'aikatan nan dan Amurka guda wato Warren Winston da dan kasar Italia Giovanni Lopoto abu ne da ya kasa mantawa da shi. Ya ce dukansu suna cike da bakin ciki da zaran an salwantar da rai. Shugaba Obama yana jawabi ne wajen bikin cika shekaru 10 na hukumar tattara bayanan sirri. Jawabin na Obama ya zo ne kwana daya bayan da aka bayyana mutuwar wasu mutane biyu kuma daban da na kungiyar Al-Qaeda ta kame a bakin iyakar Afghanistan da Pakistan. Su kuwa waɗannan mutanen sun haɗu da ajalinsu ne a ranar 14 ga watan Janairu. Salin da jirgin nan na Amurka mara matuƙi yake ciki ya yi ƙoƙarin kaiwa 'yan Al-Qaeda hari. Wannan ya sa Obama da kansa ya roƙi ahuwa game da mutuwar waɗannan mutane biyu, ya ce ya ɗauki nauyin mutuwarsu a matsayinsa na shugaba, amma kuma yana cike da baƙin cikin aukuwan hakan. Sai dai kuma jami'ai sun ce Ahmed Faruk wani ba Amurka wanda ake sa ran cewa ɗan ƙungiyar Al-Qaeda ne yana cikin waɗanda suka mutu sakamakon wannan harin da ya yi dalilin mutuwar waɗannan bayan Allah. Ma'aikatan tsaron Amurka ta ce an rage zaman ɗarɗar da ake yi game da makoman jirgin ruwan nan na ƙasar Iran da ake cewa zai kaiwa ‘yan tawayen Houthi makamai a Yemen. Mai magana da yawan ma'aikatar Kanal Steve Warren ya shaidawa manema labarai jiya Juma'a cewa sojojin ruwan Iran da suka dunfari ƙasar Yemen sun sake alƙibla domin sun yi kwana dawowa ƙasarsu. Warren ya ce duk da yake babu takamaiman inda suka dunfara amma ana kyautata zaton cewa hakan ya rage zaman ɗarɗar. Ya ce suna da ƙwarin gwiwan cewa jirgin ruwan ya kama wata hanya amma ba dai ba na Yemen ba. Fadar White House ta ce tana da ƙwaƙwaran shaidan cewa ƙasar ta Iran ta taimakawa 'yan tawayen Houthi da makamai. Sai dai ma'aikatan tsaron ta samar da jirgin ruwan na yaƙi ga ƙasar ta Yemen domin tabbatar da cewa mashigin ruwan Yemen na nan buɗe. Amma a waje ɗaya kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an ƙara samun mutuwar mutane fararen hula a Yemen tun lokacin da ƙasar Saudi Arabia take jagorancin ƙasashen Laraba wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar Shi'at na 'yan Houthi da ke Aden da Sana'a da wasu sassan Yemen. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Rundunar 'yan sandan ƙasar Italiya ta ce za ta kai samami da zumman kame wasu mutane 18 da ake tuhuma 'yan tsananin kishin Islama ne, waɗanda kuma ake da yaƙinin cewa suna da nasaba da harin da aka kai a ƙasar Pakistan, kuma yanzu haka suna shirya yadda za su kai wa Fadar Vatican hari. Babban jami'in 'yan sandan Mauro Mura ya shaidawa manema labarai jiya Juma'a a Sardinia cewa biyu daga cikin waɗanda ake tuhuma dogarawan Osama bin Laden ne, sauran kuma suna nan suna kulle-kullen yadda za su kai wa Fadar ta Vatican hari, amma har yanzu ba su samu nasarar yin hakan ba. Ya ce wasu tattaunawan bayanan tarho da aka nada ya tabbatar da wannan yunkuri. 'Yan sandan suka ce musabbabin wannan yunkurin kai samamin ya samo asali ne bayan gane cewa suna da alaka da Al-Qaeda, kuma akwai tabbacin cewa 'yan Pakistan ne ko kuma 'yan Afghanistan, kuma suna son ta da hankali ga gwamnatin kasar ta Pakistan. 'Yan sandan suka ce yanzu haka sun yi nasarar kame wasu daga cikinsu, wasu kuma ana sa ran sun tsere sun bar kasar. Shugaban kasar Armenia Serge Sarkisian ya mika godiyarsa ga shugabannin kasashen duniya da suka samu halartar bikin tuna shekaru 100 da daular Ottoman tai na yan kasar suka taima yan kasar kashin gilla da yake magana a wajen da aka binne waɗannan mutanen da aka yi wa yankan rago a wancan lokacin a lokacin yakin duniya na biyu. Mr. Sarkisian ya ce halartar shugabanni irin na kasashen da suka hada da Faransa, Russia, Sabia da Girka ya nuna asali cewa sun san martaban ran dan Adam, kana ba abin da ake iya mantawa da shi bane. Salin da yake jawabinsa a wajen wannan bikin, shugaban kasar Faransa François Hollande ya ce Faransa wadda take gida ne, gida ce ga dewan Armeniyawa, ba za ta umancewa da wannan tarihi ba, na yadda kasar Turkiya ta kashe su da tunanin cewa suna iya marawa abokan gabanta na wannan lokaci baya, wato Russia a lokacin yakin. Shi ma shugaban Russia Vladimir Putin a nasu jawabi ya ce bai ga dalilin wannan kashin gillan ba. Shugabannin da sauran takwarorin su wato da suka halarci bikin sun ajiye furan kallo a wurin alamun tunawa kuma da karama waɗanda aka kashe a wannan lokacin yaƙi ɗin. Magajin garin Baltimore da ke jihar Maryland ta bi sahun masu zanga-zangar lumana na a yi wa ɗan talikin nan ɗan shekaru 26 da ya mutu hannun 'yan sanda adalci. Magajin garin Stephanie Rowling ta faɗa jiya Juma'a cewa tana son a bata amsar na dalilin mutuwar Freddie Gray wanda ya mutu a satin da ta shige bayan da aka ji mashi ciwo a gadon bayansa salin da aka kama shi. Kana ta godewa masu zanga-zanga na yadda suka gudanar da shi cikin lumana. Masu zanga-zangan dai sun kwashe masu zanga-zangan dai suka kwashe dare ba rana, suna kira da ayi adalci, suke so ayi wa marigayin. Ɗauruwan mutane ne dai suka bi tituna na Baltimore suna tun ranar da shi Gray ya mutu, kuma ya mutu ne sakamakon raunin da ya samu a tsakar bayansa a ranar 12 ga wannan watan, kamar yadda lauyan iyalan gidansa suka shaidawa wakilin wannan gidan rediyon. Magajin garin ta ce tana son ta sanin dalilin da ya sa 'yan sanda ba su bi ka'ida na tilas wanda aka tsare shi ya daura madorin nan da ke kan kujerar mota ba, sanin da ake dauke da shi daga wani wuri zuwa wani wuri, kuma su ba da hujjan da ya sa ba su kira likitoci ba, kuma su sama masa taimakon likita a lokacin da ya buƙaci hakan. 'Yan sandan na Baltimore dai sun tabbatar cewa Gray bai sayar da madaurin kujerar mota salin da yake bayan motar da suka sa shi a ciki da za su kai shi charge office. Kwamishinan 'yan sanda ya ce jami'an 'yan sanda ba su gane cewa Gray yana da ciwon shakar numfashi ba, wato asma, lokacin da suke tare da shi, kuma yana buƙatar kulawar likita cikin gaggawa.
Labaran duniya aka gama saurara. To madalla, yanzu kuma sai shirin a bari ya huce daga Ibrahim Alfa Ahmed.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saruwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shike kawo rabon wani.
Zo zauna karbu saba al'umma ta arewa ga kira, zo zauna zama na lafiya.
Zo zauna karbu saba al'umma ta arewa ga kira, zo zauna zama na lafiya.
fi junanmu mu da kanmu kar mu saba kar mu bata cigabanmu yana gare mu zo mu zauna zama na lafiya
Halima yau muna tare da Andy Bature.
Ai na ji wata waka ta bakin Adam A Zango zanzan.
Waka ta yi zanzan. Haka ne yau muna tare da Andy Bature ba wai kuma wakar kawai da mu ji daga gare shi ba. Za mu tattauna da shi kan waka wato za mu yi wani abu ne da ba mu saba ba ke san muka gayyato mawaka cikin wannan zauri mukan fara mu ce to yaushe ka fara yaushe aka haife ka da sauransu aka yau zamu shigo daga tsakiya in yaso daga baya ma zo mu ji bayani kan tarihin rayuwarsa amma saboda yawanci wakansa da mutane suka sani wakoki ne da suka shafi zaman lafiya musamman a arewacin Najeriya
da haɗin kan Najeriya
gaba daya da mu faro kan wannan batu na wakoki akan batun zaman lafiya na
in kana sauraron wakokin shi zaka ji daga zuciyar shi
yake yi
daga zuciyar shi wannan hwatan yake hitowa na gani an zauna lafiya
kwarai da gaske haka ne to Alima mun karkada kunnuwa ta ina za mu faro daga shagaishen mu kamar yadda muka saba
yadda aka saba dai daga shagaishi
yawa
to da farko kuma ga gaiso wannan hili na abari ya huce zuwa ga barista dan Lami Alhaji Wushishi na Aida Ai
haka mai tagwayan Ai
ga kuma ta gaisuwa zuwa ga Zuwaira Isa Dutse da Habiba Isa Dutse da fatan duk suna nan lafiya sai kuma ta gaisuwa zuwa ga Abubakar Sadiq Kahin Soli da iyalan shi Kano ga gaisuwahi na abari ya huce zuwa ga Abbas Garba Idris Hima da nashi iyalin da fatan suna nan lafiya ga wata gaisuwa zuwa ga Tijjani Inuwa Ojo Titin Bugaje a Damagaram da Khadija Hanga a Lagos da fatan tana nan lafiya sai Muhammad Awwal PA din Sarkin Jajere da fatan shi ma yana nan lafiya da iyalin shi ga wata gaisuwa zuwa ga Malam Lawli Alijibo a Yamai kasar Jamhuriyar Niger da fatan yana lafiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Salmanu Muhammad wanda dan tsananin sauraron VOA aka kara mishi Salmanu Muhammad VOA
to
a Sharada Kano da matashi Aisha da fatan suna nan lafiya ga wata gaisuwa zuwa ga Abdulrahman dan baba da Idris Hamza Yana da Hajiya Gambo Mammangu Sau da Hadiza Balanti da Malam Kabir Etijani da matashi Maryama Kabir Etijani da fatan duk suna nan lafiya a Abuja ga wata gaisuwa zuwa ga Malam Zanai da Ali Petipua Amuduk da Magaram Zandar sai kuma ta gaisuwa zuwa ga Zabairu Mai Matala da Magaram da Alhaji Ibrahim dan Malikin Direbobi a Gombe da fatan duk suna nan lafiya
to Halima gaba sai gaisuwar dukko buba bukkoi muna ta she murnan samun tagwaye wato Hassan da Hussein Allah Ubangiji ya raya su sai gaisuwar Anas Muhammad Sojan Najeriya birnin ruwa Gusau a jihar Zamfara sai DC Ahmad Hussein Tokas na hukumar custom ta Najeriya tare da Ado Mai Kemis kasuwar birnin Kudu a jihar Jigawa sai Malam Ahmed Arab Azare a jihar Bauchi sai kuma gaisuwa zuwa ga iyalan Honorable Sani Ahmed Yariman Toro muna taya su muna daurin auren dan su Nasiru Sani Toro da Hawwa'u Aminu Tukur wanda za a yi yau Asabar din nan da karfe 11 na rana a gidan Honorable Aminu Tukur da ke karfin madaki kusa da jikin Gano a Baucin Yakubu ga dimbin gaisuwa zuwa ga Imam Muhammad Tukur Usman na Bukur wanda yace shi mai kaunar General Buhari da kuma Simon Lalong ne wato na fahimci cewa dan APC ne daga jihar mutum ya mace haka sai gaisuwa zuwa ga General Muhammad Lawal Barau mai retire muna masa jajan wato hatsarin da ya samu da kare da Allah Ubangiji ya bashi lafiya Allah ya kara masa sauki
kuma Allah ya kiyaye gaba
amin sama amin sai gaisuwa zuwa ga daya bu likita na asibitin Badara a yankin karamar hukumar Kirfi da ke jihar Bauchi Yakubu tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya ga dan bangaisuwa zuwa ga Alhaji dan Asabe baban Wunti wanda aka fi sani da suna Abi Lion Driver sai Hamisu Tabaregi sai Alhaji Isa Tonkorago tare da Alhaji Yakubu Noma sai gaisuwar Alhaji Yusuf Abba na Lalloki a Bauchin Yakubu sai Alhaji Ibrahim Billy tare da Alhaji Rabi'u Basko da Gama sai kuma Babio Driver makama mai saudukan sa a Bauchin Yakubu da fatan kusan lafiya kalau
Mala Andy Bature hilin yau da gobe na godiya wannan waka ta yi daidai
kaga
wannan waka gada yau inji hilani gada yau mun kwase shi
ya sa sai a cikin
haka ya zama na yau da gobe ba
Salima kamar yadda muka faɗa ma sauraron mu mun faro ne daga tsakiya a tattaunawar mu da shi Andy Bature yawanci wakokin shi da muke ji wakoki ne na neman zaman lafiya shine na mai shi tambaya nace wai shin shi baya da wata waka ce da yake a rayuwarsa in banda wakokin zaman lafiya ko kuma yana wani
Ibrahim ai a duniya ba abin da yake zaman lafiya
ba abin da yake to amma tambaya ce don yi mana bayani wai shin abin da yasa a gaba kenan kawai ko kuma da wani sai ka da baki yana cewa
eh to akwai wakoki da dama kamar yadda na faɗa a farko ni yawanci wakokin da nake wakoki ne wanda ya shafi rayuwa da kuma zamantakewa to akwai wakar da nayi akwai wakoki kamar su rayuwar da wakar da nake bambanta yadda yanayin rayuwar da take da kuma yadda take yanzu sunan wakar rayuwa
Rayuwar da
sannan kuma akwai waƙoƙi kaman idan yau namu ne gobe ba namu ba. Akwai waƙoƙi dai da dama waɗanda suna yanayin rayuwa dai, yanayin zamantakewa da sauransu, da kuma wanda ya shafi ɓangaren lafiya, da kuma wanda ya shafi ɓangaren ilimi kaman matasa kenan, zaman banza da ake yi da sauransu, duk dai akwai waƙoƙi da suka shafi wayannan ɓangarori.
To Andy, ka ce kai waƙa nan da kake ba kana yi ne domin kuɗi ba, ta yaya kake iya samun kamar kuɗaɗen da zaka tafiyar da wannan sana'a taka ta waƙa ko sha'awa ta waƙa?
To ka san in mutum ya ce yana abu ba don kuɗi ba, amma kuma ba wai zai yi don kariya, zai iya yi, zai iya zamantowa ba don kuɗi ba ne, ba kuɗi ba ne ya sa ya yi abu, amma kuma in ya nemi kuɗi da wannan abun ba kuma laifi ba ne, amma ba wai neman kuɗin ne ya sa ni yi ba. To shi ne, to saboda haka yawanci kaga kaman wasu lokuta nakan samu kuɗi ta fannin waka, amma yawanci zai yi wuya kaga mutum ya ɗau kuɗi ya baka wai don kayi waka a daina shan kwaya, zai yi wuya a ɗau kuɗi a baka wai don kayi waka a zanna lafiya, zai yi wuya a ɗau kuɗi a baka wai don kayi waka wai na inganta tarbiyyar al'umma. To amma kaga kaman akwai wasu wanda za su iya zuwa su same ni su ce suna so in musu wakar biki, to kaga a wannan zan caje su kuɗi wanda za su biya. Akwai waɗanda za su zo su ce suna so in musu waƙar da ya shafi ɓangaren siyasa, kaga a wannan za su biya. To yawanci dai in na samu kuɗaɗe a waɗannan ɓangarorin, kuma da shike ni kamar yadda na faɗa ni nakan sarrafa waƙoƙi da sauransu, to na samu kuɗi a wannan ɓangaren shi ne sai in yi amfani da wannan kuɗin kuma in yi waɗannan waƙoƙin da nakan yi waɗanda kuma babu wanda zai iya biya na a kai.
To mawaka a irin wannan zamani musamman ma na Hausa, kamar wani irin kalubale kuke fuskanta?
To bukan fuskanci damuwoyi daban-daban, saboda babban damuwarmu ita ce wato matsalan nan na kasuwanci. Yawanci sana'ar da shike bata haɓaka a ko'ina ba, sana'a ce wanda za ta iya ba wa matasa da dama ayyukan yi, amma ba a karɓe ta yadda ya kamata, ba ta samu karɓuwa yadda ya kamata a gwamnatance ba. To shi yasa mukan dan samu matsaloli sosai. Kuma kaman yanzu a ce kayi waka, ka samu wanda zai tallata, kaman a Turanci akan kira su marketers, kaman ƴan kasuwa, to yana da matukar wahala, saboda yawanci a arewacin Najeriya ma gaba ɗaya in ba Kano da Kaduna ba sai ko Plateau, to babu ma inda ma ake wannan tallata waɗannan abubuwa. To kuma yawanci idan ba kuma kaman ƴan jarida kaman ku masu shigowa su tallafa su ga yadda za su tallata abubuwan da muke yi ba, to yakan yi matukar wuya sosai. To sannan na biyu kuma, wani lokaci akan mana mummunan fahimta, saboda wani in aka ji kai mawaki ne sai wani sai kaga tunanin shi ya je wuri daban, amma kuma mawakan ma ko da shike daban-daban ne. To amma kaga wani daga ya ji mawaki, wani ma sai a hana maka aure in an ji kai mawaki ne. To kaga shi ne yawancin matsalolin da muke fuskanta kenan. Ba a ɗauki abin cewa a matsayin sana'a ba, ba a ɗauke shi, ba a bashi muhimmanci da ya kamata a bayar ba.
Idan rani yau namu ne gobe ba namu ba, Allah mai duka shi ke ba da komai. A yau wani na farin ciki, wani ba ma da kunci, wani ba ma yake da yunwa, wani kin abinci, wani na can yana ta aiki, wani she kamar ci, Allah ya bar hakan shi ke ba da dama.
To kashin farko kenan na tattaunawarmu da shi Andy Bature, kamar yadda muka faɗi Halima, nan gaba za mu zo za mu ji tarihin rayuwarsa, amma kuma akwai wato doguwar magana da ya yi akan matasa da irin abubuwan da suke damun matasa da makamantansu wanda yana da matukar muhimmanci shi ma zamu zo mu yi zamu gabatar da shi ga masu sauraron mu ko da yake abu ne da ya shafi a matasa ya shafi kamar yau da gobe da kuma dandalin VOA saboda haka duk za a sami waɗannan
ai mun samu abokin hira a yau da gobe
haka
maka ga na kasa kunne ina ta saurare ba har na manta da labarin wani santi amma sai wani lokaci ka tuna min in baka labarin santin matar sarki Lere abokin Usman Kabara
to shikenan insha Allah a Halima lokaci ya kare ki sai makon gobe da Allah ya nuna mana masu sauraro mu huta lafiya sai makon gobe za a ji mu da ci gaban tattaunawa da shi Andy Bature
ilimin garabana kan mai shekawawa shi Allah kan mai da mai rai da zama gawa
masu aro kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya.
Magajin garin Baltimore da ke jihar Maryland na nan Amurka ta bi sahun masu zanga-zangar lumana na yi wa ɗan talikin nan ɗan shekaru 25 da ya mutu hannun 'yan sanda adalci. Magajin garin Stephanie Rowling ta faɗa jiya Juma'a cewa tana son a bata amsar dalilin mutuwar Frederick Gray wanda ya mutu a satin da ta shige bayan an kama shi da bayan an jima ciwo a gadon bayansa salin da aka kama shi. Kana ta gode wa masu zanga-zanga na yadda suka gudanar da shi cikin lumana. Masu zanga-zangan dai sun kwashe ba dare ba rana suna kira da a yi masa adalci. Wato ɗaruruwan mutane ne suka bi sitin Baltimore tun ranar da shi Gray ya mutu kuma ya mutu ne sakamakon raunin da ya samu a tsakar bayansa a ranar 12 ga wannan watar. Kamar yadda lauyan iyalin gidansa suka shaida wa wakilin wannan gidan rediyon. Magajin garin ta ce tana son ta san dalilin da ya sa 'yan sanda ba su bi ka'idar tilasta wanda ake tsare da shi ya sa maɗaurin nan na kujerar mota ba salin da ake ɗauke da shi daga wani wuri zuwa wani wuri kuma ba su ba ta hujjan da ya sa ba su kira likitoci ba lokacin da ya nemi taimakon likita. Shugaban ƙasa Armenia Serge Sarkisian ya mika godiyarsa ga shugabannin ƙasashen duniya wato waɗanda suka halarci bikin tuna shekaru 100 da daular Ottoman ta yi na kashin gillan da ta yi ma 'yan ƙasarsa. Da yake wa magana a wajen da aka binne waɗannan mutanen da aka yi wa yankan rago a wancan lokacin yaƙin duniya na biyu. Mr. Sakisen ya ce kashe su da aka yi wannan ya saba.
To da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can da ƙarfe 8 in Allah ya yarda za mu dawo muku da wani sabon shirin a ciki har da shirin ƙaramin sani. A madadin sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC da suka kawo muku wannan shiri. Julie Lesser Creation ta haɗa mana sauti da injiniyan mu Bello Habib Garanci ne nake cewa wassalamu huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.